Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC akan mita 25-31-41 da kuma 60. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger za ku iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani Sarauniya Fara'a, Nomad FM, Dalol FM da kuma Niya. Sai tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yemen. A kasar Ghana za a iya kama mu a Alpha Radio da ke Kumasi. Baya ga haka a koyaushe muna nan a shafukanmu na internet, wato voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Yau Asabar 11 ga watan Mayu shekarar 2019. Zahra Aminu Fage ce tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aikinmu daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shiri. Da farko ga kadin labarai.
Shugaban Amurka Donald Trump ya umarci jami'an gwamnatin Amurka su fara shirin ƙara haraji kan kusan dukkanin sauran kayayyakin China da ake shigar da su Amurka. Yan kabilar Houthi na kasar Yemen sun fara janyewa daga tasoshin jiragen ruwa na Hodeida da Salif da kuma Ras Isa. Sannan rundunar sojin Amurka ta shiga ƙara ƙarfin makamanta a gabas ta tsakiya saboda ta magance barazanar da Amurka ke fuskanta daga Iran.
Kanin labaran kenan aka saurara. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa ƙungiyar matasan 'yan sa kai da ke goyon bayan yakin da gwamnatin Najeriya ke yi da Boko Haram ta sako tarin yara da aka ce yawan su ya kusa 900.
Kira akwai doka na Majalisar Ɗinkin Duniya 16-12 wanda ya ce muddin an samu wannan yanayin ba yadda za a yi, dole ne a yi delisting mutum.
Daga bisani, Ibrahim Ka'almasi Garba zai gabatar muku da shirinsa na amsoshin tambayoyinku, amma duk kafin nan sai a gyara zama domin jin yadda duniyar ta wuni.
Assalamu alaikum mai saurare, da fatan an waye gari lafiya ko an wuni lafiya. Masu azumi kuma ana kan ayyukan ibada lafiya. Ga labaran. Shugaban Amurka Donald Trump ya umarci jami'an gwamnatin Amurka su fara shirin ƙara haraji kan kusan dukkanin sauran kayayyakin China da ake shigar da su Amurka, waɗanda kuɗinsu ya kai dala biliyan 300 a cewar wakilin Amurka kan batutuwan cinikayya. Wakilin Amurka kan batutuwan cinikayya ɗin Robert Laliza ya bayyana hakan ne a wata sanarwar da ya bayar a rubuce je jama'a. Bayan da Amurka ta ƙara harajin daga kashi 10% zuwa kashi 25% kan kayayyakin China na kuɗi dala biliyan 200 waɗanda ake shigar da su Amurka. Ya ce nan gaba kaɗan za a bayyana ma jama'a yadda abin zai kasance dalla-dalla saboda su faɗi albarkacin bakinsu. Wannan kuwa na faruwa ne bayan da Amurka da China suka kammala zagaye na ƙarshe na ganawarsu kan cinikayya ba tare da cimma komai ba. Yan kabilar Houthi na kasar Yemen sun fara janyewa daga tasoshin jirgin ruwa na Hodeida da Salif da Ras Isa, kamar yadda yarjejeniyar zaman lafiya da aka cimma ƙarƙashin kulawar Majalisar Ɗinkin Duniya ta tanada. Michael Olesgard, ciyaman ɗin kwamitin kula da batun janyewar a ƙarƙashin Majalisar Ɗinkin Duniya, ya bayyana jiya Juma'a cewa yau Asabar ne za a fara wannan janyewar a kuma gama ranar Talata. Ya ce ƙungiyar jinƙai ta Red Cross ta yi marabalale da tayin da ƙabilar ta Houthi ta yi. Lalesgard ya ce wannan matakin shi ne na farko da aka yi a zahirance tun bayan da aka cimma yarjejeniyar ta Hodeida, wadda ta tanaji kwance ɗamara tsakanin ɓangarorin da ke yaƙi a Yemen da kuma janyewar mayaƙa daga tasoshin jiragen ruwa 3. Ya ce ya kamata ɓangarorin da abin ya shafa su biyo bayan hakan da ɗaukar ƙwararren matakai bayyananu kuma masu ɗorewa. To karfa a sha'afa, ana shan labaran ne daga sashen Hausar muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Rundunar sojin Amurka ta shiga ƙara ƙarfin makamanta a gabas ta tsakiya saboda ta magance barazanar da take fuskanta daga Iran, inda ko a jiya Juma'a sai da ta bayyana cewa tana kan tura makami mai kakkabo, makami mai linzami, da kuma jirgin ruwa mai dauke da na'urar cilla makaman wanda kuma ake amfani da shi a yakin kan ruwa. An ɗau wannan matakin ne bayan da aka tura jirgin ruwa mai dakon jiragen sama da kuma filin tashi da saukar su mai suna USS Abraham Lincoln da mayakansa da kuma manyan jiragen sama masu ɗauke da manyan bamabamai samfurin B-52 zuwa gabas ta tsakiya ɗin, saboda yiwuwar Iran ta kai hari kan wasu muradun Amurka. Yana da muhimmanci Iran ta fahimci cewa duk wani hari kan Amurka ko muradunta zai fuskanci martanin da ya dace, abinda muƙaddashin sakataren tsaron Amurka Pat Shanahan ya faɗa jiya Juma'a kenan. Ya ƙara da cewa lallai muna gabata tsakiya ne saboda mu yaƙi ta'addanci, mu inganta matakan tsaron yankin da dai sauransu, amma fa idan ta kama za mu kare kanmu. Bayan ƙidaya kashi 99.9 cikin 100 na ƙuri'un da aka kada, jam'iyyar ANC mai mulkin Afirka ta Kudu ta yi galaba kuma tana kan shirin yin shagulgula a yau dinnan Asabar, muddin aka tabbatar da sakamakon a hukumance. Za a rantsar da sabuwar gwamnati a ƙarshen wannan watan. Jam'iyyar ta ANC ta yi galaba a dukkanin zaɓukan majalisun dokokin tarayyar ƙasar tun bayan da aka kawo ƙarshen wariyar launin fata a shekara ta 1994. To sai dai fa a wannan shekarar, a karon farko, jam'iyyar ta ANC ta samu ƙasa da kashi 60 cikin 100 na ƙuri'un da aka kada. Dakarun musamman na ƙasar Faransa sun yi nasarar kubutar da wasu 'yan ƙasashen waje hudu da aka yi garkuwa da su a Burkina Faso, to amma sun rasa biyu daga cikin sojojin kundumbalarsu a wannan aikin. Dundunar sojin Faransa ta ce sojojin na musamman sun kai samami da asubahin jiya Juma'a tare da taimakon bangaren bayanan sirri na Amurka. Ofishin shugaba Emmanuel Macron na Faransa ya ce dukkanin waɗanda aka kubutar ɗin suna cikin ƙoshin lafiya. Biyu daga cikin waɗanda aka kubutar ɗin 'yan Faransa ne, ɗaya ba Amurka, ɗaya kuma ɗan ƙasar Koriya ta Kudu. Hare-hare da makamai da bayanan ƙarya da kuma ƙarancin kuɗi na wato suna taka rawa sosai wajen kawo cikas a ƙoƙarin da ake yi na daƙile yaɗuwar cutar Ebola a arewa maso gabashin Jamhuriyar Demokaradiyyar Kongo, ta yadda sai da hukumar lafiya ta duniya WHO ta shiga gargaɗin cewa abin fa zai faskara. Rashin ingantaccen matakan tsaro ya sa masu ayyukan daƙile cutar sun kasa yin wani abu na azu a gani game da sa ido da sukan yi kan yaduwar cutar da kuma rigakafi, a cewar rahoton na majalisar koko a hukumar lafiya ta duniya WHO a jiya Juma'a.
Ibrahim Ka'almasi Garba kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To da farko, a jiya ne kungiyar matasa 'yan sa kai da ke goyon bayan yakin da gwamnatin Najeriya ke yi da mayakan Boko Haram ta sako tarin yara da aka ce yawansu ya kusa 900 bayan ceto su a garin Maiduguri da ke jihar Borno arewa maso gabashin Najeriya. Wakilin muryar Amurka Haruna Dauda Biyu daga Maiduguri ya hada mana rahoton.
Asusun tallafa a yara na Majalisar Dinkin Duniya ta karfi wasu ƙananan yara 'yan ƙasa da shekaru 18 da ke mai amala da makamai wajen yakan 'ya'yan ƙungiyar Boko Haram da kuma ke haɗin gwiwa da matasan na sa kai da ake kira civilian JTF a jihar Borno. Tun a ranar 15 ga watan Satumban 2017 ne dai Majalisar Dinkin Duniya ta rattaba hannu kan wata yarjejeniya na keɓe irin waɗannan yara don shiga yaƙi da 'ya'yan ƙungiyar Boko Haram sakamakon dokokin ƙasa da ƙasa. Kuma wannan karo shi ne na biyu da gudanar da irin wannan biki, wanda ko a ranar 12 ga watan Oktoban 2018 sai da aka keɓe wasu ƙananan yaran 833 da kuma aka danga su ga wasu ƙungiyoyi masu zaman kansu. Da aka ce zakan kusan guda 400 suna ci gaba da gudanar da karatunsu, wasu daga cikinsu kuma ana koya musu sana'ar hannu. Wannan dai shi ne karo na biyu da aka keɓe irin waɗannan yara a jihar Borno daga mayakan sa kai da ake kira civilian JTF sakamakon ƙarancin shekarun nasu. Barista Abdullahi Hussein Isgede shi wakilci kwamishinan shari'a kuma Attorney General gwamnatin jihar Barista Kaka Shehu Lawan wanda ya bayani game da keɓe waɗannan yaran kamar haka.
The exercise is still ongoing in 13 local government areas. We call upon the UN Security Council to set in motion a process of delisting Nigeria from among countries that uses children in an armed conflict.
Yace mun sake haduwa wannan wurin ne don gudanar da bikin kebe waɗannan yara 894 daga matasan sa kai da ake kira civilian JTF, wasu shiyoyi guda uku da suka hada da birnin Maiduguri da Jere da kuma wasu kananan hukumomi guda 9. Kuma wannan shiri na cigaba da gudana a wasu kananan hukumomi guda 13. Don haka muna kira da hukumar Majalisar Dinkin Duniya da ta cire Najeriya cikin waɗannan ƙasashe da ke amfani da matasa da ke ɗaukar makamai wajen yaƙi. Can wannan na nuni da cewa mu yanzu hakan mun ɗauki matakin cire irin waɗannan yara baki ɗaya. Shi ma wakilin Majalisar Dinkin Duniya na so sun tallafa wa kananan yara da ke Najeriya, Mr. Muhammad Malik Pau, ya yi jawabinsa yana mai cewa:
I would like to use this opportunity to call all parties to the conflict to immediately stop recruiting and using children. Children belongs to school. They belongs to community. They belongs to family. They don't belongs to war zone.
Yace ina so yi amfani da wannan dama in kira dukkanin bangarorin da ke wannan rikici su zakatar da amfani da kananan yara. Dan kananan yara ya kamata a ce suna makaranta, suna cikin al'umma, suna kuma wajen iyayensu. Bai kamata a ce suna filin daga ba. Shi ma jakadan kasar Switzerland na Nigeria, Ambassador Justina, ya yi jawabinsa yana mai cewa:
I can assure you that my country, Switzerland, remains very to continue to support humanitarian efforts for the most conflict-affected civilian populations in the Lake Chad region in general and in northeastern Nigeria. And this with a particular attention to the protection of women and children.
Ina mai baku tabbacin cewa kasa ta Switzerland za ta ci gaba da baku goyon baya ga al'umman da wannan iftila'i ya shafa, musamman ma fararen hula kama daga bangaren yankin tafkin Chadi zuwa shirin arewa maso gabacin Najeriya, da kuma ba da muhimman ji ga kare haƙƙin mata ga kananan yara. To wai shin menene ma ake so a cimma ne wajen keɓe waɗannan yara da kuma ke ba da tasu gudunmawa wajen harkokin tsaro a wannan shiya? Tambayar ne wa mai taimaka harkokin civilian JTF din, Barrister Jibrin Gunda, da kuma abin da ke cewa:
domin yanayi ne da tsari na duniya wanda ai na kira akwai doka na Majalisar Dinkin Duniya 16 da 12 wanda yace muddin an samu wannan yanayin ba yadda za a yi, dole ne a yi enlisting mutum wanda matsaloli da yawa zaka fuskanta. In kuna so kuma a ce kun fita wannan kangi, sai kun dauki wannan matakin. To shine mataki da muka dawo mu tabbata ba yara tsakanin civilian JTF.
Ana da sa ran mai da wannan yaran makaranta da suka ta san ma 894 da kuma koya wasu sana'o'i don su gaba da zama masu dogaro da kansu. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
Kinyara annanana haba yara manyan gobe, yanyara ku bi ma iyaye ku bi malaman makaranta. Irin haka Allah ke so, haba yara manyan gobe, shi yara in mu ne yau.
A gaida Haruna Dauda Biyu, masu saurare kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu agogon mu ya ce karfe 11:13 na safe. Ga shirinmu na gaba.
Masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkanku da saki saduwa a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. Da fatan masu azumi ana kan ayyukan ibada lafiya. Yau za a ji kashi na biyu na ansar tambayoyin masu sauraron mu da dama kan abubuwan da suka wajaba kan mai azumi da fallar azumin da dai sauransu. To idan masu tambayoyin na saurare, ga ci gaban ansoshinku daga shugaban majalisar malaman Izala Shiyar Birnin Tarayyar Najeriya Abuja, Sheikh Muhammad Ibrahim Duguri, wanda zai dora kan bayanin da yake yi game da irin ayyukan da suka wajaba kan mai azumi.
A daga cikin ayyuka da ake so mai azumi ya yi aikatawa kamar da muka yi bayani shine shiyarwa, kamar da muka yi bayani na Zahra Salama ya faɗi mana cewa duk mutumin da ya ciyar da mai azumi to shi yana da ladan mai azumin, shi kuma mai azumin ba za a cire masa komai daga cikin ladan ka na azumin sa ba. Sannan akwai wasu irin mutane waɗanda su an ba su dama sun samu sauƙi su sha azumi, wasu in suka sha ba za su rama ba, wasu daga cikinsu kuma in suka shiga salama kamar matafiyi mutum ne da shi lafiyayye kuma zai tafiya tafiya ta halal wadda ba ta saban Allah ba wacce ta kai kasar wato ma'ana inda zai yi sallah a lokacin wannan tafiya tafiyar kawai ba tafiya da dawa in an haɗe su ba to zai yi maimakon raka'a huɗu zai raka'a biyu to shi idan yana azumi an ba shi damar da ya ainihin jingire azumin sa wato ma'ana ya sha ruwa idan ya sha ruwa misali kwana ɗaya ne bai yi azumi ba kwana biyu ne bai yi azumi ko kwana uku to shi wannan daga baya wato ma'ana bayan sallah kafin shekara ta kewayo an ba shi damar ya rama abin da ya sha sannan kuma har yanzu wanda ke fama da ciwo irin na tsufa ko kuma ciwo irin na yunwa wanda ake ce mishi ulcer da makamantansu to su ana ganin cewa in akwai yiwuwa daga shawarwarin da likitoci suka bayar cewa mutum zai samu sauki zai warke to an so a lokacin da masu azumi suka kai azumi shi bai samu kaiwa azumi ba to zai iya ciyar da abinci to anan wasu malamai suna ganin cewa zai rama azumin bayan sallah wasu kuma suna ganin cewa ai wannan lamira ka same shi ba a da ainihin wato sanin cewa zai za ta warke ko ba za ta warke ba sannan waɗanda suke mata masu ciki ko kuma masu shayarwa da ƙananan jarirai waɗanda suke shayar da nonansu da iyansu matuƙar in ta yi azumi ba za a samu ruwan nono ba don haka wannan jaririn da ake shayarwa tana yiwuwa zai iya halaka ma saboda shan nonon uwansa da bai yi ba to nan ma an ce a samu wata wadda wato ainihin za a yi gindata a biya ta ita kuma ta shayar da wannan jaririn don iya ta samu ta yi azumi to idan ba a samu ba ko kuma an samu amma babu abin da za a biya wannan da za ta shayar to shi ma ita wannan uwar za ta ajiye azumi har sai lokacin da ta yaye tukunna sannan ta ainihin wato ta rama azumin da ta yi sannan mace mai haila wadda take jini na ainihin al'ada wadda ke zuwa wa mata duk wata ko kuma jinin haihuwa da makamantansu to irin waɗannan su ma ba sa yin azumi a lokacin da jinin ke zuwa amma idan aka jini ya ɗauke bayan sallah su kuma za su raba irin waɗannan abubuwa su ake ainihin wato an karar da mutane masu azumi kuma su sani cewa azumin nan ibada ce da take ta samun dama daga bana sai baki kuma duk mutumin da ya dace Allah ya kawo shekara wato kwanakinsa an yi da shi bana ba rama an yi da shi to ya yi kokarin ganin cewa ya inganta kuma ya kira tsakanin shi da mahaliccin shi don tana yiwuwa ya kasance wannan azumin sa ne na ƙarshe a duniya tabi tana yiwuwa ransa ba zai kai ba don haka duk abin da zai yi ya yi kokarin ya kyautata shi kamar wanda gobe zai koma ga mahaliccinsa saboda haka azumi darajojinsa da fa'idojinsa da kuma ainihin karatun da ake koya a cikin wato aji na azumi a matsayin azumi na makaranta to abubuwa ne waɗanda ba sa misaltuwa a ɗan ƙanƙanin lokaci sai dai ne ta ƙoƙari ana gwamnatin maluma kuma ana sauraron faɗakarwa daga gare su a kowane lokaci.
To Sheikh kwanaki ka mana bayanin cewa ido ma na azumi kunnuwa ma na azumi da dai sauransu wannan ga masu sauraron mu ko za ka bayyana musu yadda abin yake.
To babu shakka dukkan gabaɓuwan ɗan adam suna azumi. Azumi idan shi ne kada mutum ya yi ta kwarawa abubuwan da yake Allah ya hana ka kalla ka yi ta kallonsu har ya zama da ka samu wani babban zunubi kuma wanda yake Allah baya so. Saboda haka mai azumi yana da buƙatar cewa ya rinƙa ganinsa daga dukkan abin da yake na haramun ne kada ya sa wa idonsa kallon abin da Allah ya hana musamman abubuwan da suka shafi abubuwa na batsa da makamantansu ko kuma abin da za ka gani har ya kai ga kayan girman wani shi ma wannan ana so azumi wato ido tunda da shi ake kallo ya yi azumi a wannan lokaci ba wannan lokaci ba kowane lokaci ma ana buƙata ya yi sa'annan baki shi ma yana azumi azumin baki kamar da kowa ya sani shi aka fi sabawa da shi rashin ci da sha da kuma maganganu na banza domin duk mutumin da bai wadata daga barin maganganu na ƙarya ko kuma maganganu na cutar da wani ko kuma maganganun da za su sa ya sadu ubangijinsa ba to babu ruwan Allah da kishin ruwansa da jinwansa ta ta ke nan sai da ladan azuminsa sa'annan kunnuwa su ma suna azumi azumin kunnuwa shi ne duk abin da za a kawo maka na gulma ko na ainihin faci ga wani a bata shi ko kuma ainihin wato ka saurari abin da yake bai dace ka saurara ba ta hanyar abubuwan da ake yi don shagaltar da mutane to shi ma ana son duk mai azumi kai da ma lokacin da ba azumi ba mutum ya kiyaye jinsa sa'annan kuma gabaɓuwa ƙafafuwa da hannuwa duka gaba ɗaya sai haka zuciya kar mutum ya haƙaito wani tunani ko ya hararo wani abin da yake na saɓon Allah ne ko na cutar da wani ne ya shirya wani mugunta a zuciyarsa ba a son mai azumi ya yi wannan balle kuma ya fata da ƙafansa su kai kansa zuwa ga halaka ko kuma zuwa gurin sabon Allah, ko kuma yayi abin da hannunsa ne zai aikata, ko rubutawa, ko kamawa, ko damkawa, ko duka, ko kuma dai karba da makamantansu. Shi ma duk ana bukatar mutum ya kiyaye dukkan zaɓansa daga ainihin wato wani abin da Allah baya so, musamman a cikin watan azumi da ma watan da ba na azumi ba. Kuma alamomin da za su nuna wa mutum cewa lallai Allah yana karɓan ibadarsa, yana karɓan azuminsa, shi ne ya ga cewa duk wani abin da Allah ya hana da manzonsa to shi ma yana kyamar wannan abin. Amma idan mutum ya ga cewa yana azumi sannan kuma zuciyarsa tana raya masa ya yi sata, ya yi zina, ya yi duk abin da Allah baya so, to kai binciki azuminsa tana yiwa yin wannan da yake sha ba ladan azumin yake samu ba. Saboda haka azumi daga cikin alamomin da mutum zai gane cewa kafin ma ya gama azumin ya dace shi ne ya ji yana samun sha'awa, yana son ɗan uwansa, yana son ainihin al'ummarsa, yana son ƙasarsa, yana son kuma zaman lafiya da al'umma, sannan kuma yana son taimakon gajiyayyu da mabukata, sa'annan yana kyamar saɓon Allah, sa'annan duk abubuwan da ake munana duka baya so. In ka gani azumi yana son waɗannan abubuwa, yana nufintar ibada, yana aikatawa, kuma yana umarni da aikata, wannan alamomi ne da ke nuna cewa ibada ta tana karɓuwa a gurin Ubangiji. Saɓanin haka in mutum ya ji yana sha'awar saɓon Allah a kodayaushe kuma ga shi yana ibada, to alama ce da take nuna cewa lallai akwai ayar tambaya a cikin wannan ibada da yake aikatawa. Allah ya tsare mu.
To shin ina matsayin sauƙaƙa ma yara da tsofi da ake misali a ce ko azumin moɗa ko wani abu haka a shari'ance, ina matsayin wannan abu?
To da farko da tukunna sun ƙananan yara da ba su balaga ba azumi bai zama wajibi a kansu ba, amma babu laifi in ba za su wahala ba suka ga ana yi su ma su yi, to wannan duka gaba ɗaya za su yi. Sannan kuma ana so a kwaɗaitar da su tun suna ƙanana su koyi azumin, don saboda kada in sun girma ba su fara ba abin ya zo ba su wahala daga baya. Kenan misali idan yaro ya ɗan kai shekara goma ko kuma an gado yana da kuzari da kuma lafiyar da zai iya ɗauka, ya sa kuma su za su zama da azumi. Sai aka sa shi aka yi sahur da shi, aka ci abinci a zuwa azhar a kuma tukaja zai kai rabi sai ka sha ruwa. Gobe kuma in Allah ya kai mu sai ka ɗora. Haka dai ya tarar shi da kanta har zai iya kaiwa ƙarshe. Amma dai bayanin da ke akwai na lada shi ne shari'a dai ba ta tsora musu wajibi ba ne a kansu, amma in suka yi to su iyayen da suka kwaɗaitar da su a kan wannan saboda tarbiyya ta kyakkyawa suna da lada, kuma waɗannan wannan aikin da suka yi na azumi zai zamo Allah ya sanya musu garkuwa da shekan, ma'ana shekan da zai sami galba a kansu ba lokacin da suka zama mutane kirki wanda shari'a ta hau kansu. Wannan shi ne a takaice. Daga cikin abubuwan da za a yawaita shi ne zaman lafiya, ci gaba, kwanciyar hankali da kuma zamantakewa tare a tsakaninmu, domin ba mu da inda ya wuce inda Allah ya za a mana mu zauna a ƙasashenmu gaba ɗaya. Kuma mu sani cewa fitina yayin da duk aka tayar da ita, sai da shi wanda ya tada fitinar da wanda aka tayar ta shafe shi, sai fa kowa ba zaman lafiya yake ciki ba. Kuma zaman lafiya ibadar ma ba za ka yi ta ba in babu zaman lafiya. Saboda haka mu ji tsoron Allah, mu rungumi zaman lafiya, kada abin duniya ko kuma su zuga mu ne abin da ba daidai ba. Kuma abin duniya ko da ka samu matuƙar babu zaman lafiya, kuma ba ta hanyar kwarai ka samu ba, zaunawa ka ci shi ma ba za ka iya ba, kuma ko ka zauna ka ci ba zai maka amfani ba. Saboda haka mu yi tsoron Allah, mu kusanci Ubangiji, mu yawaita tuba, mu yawaita neman gafaran Ubangiji. Duk laifin da ka aikata kusan kai ne, duk abin da ka aikata mummuna, to in ka roki Allah, saukar Allah abu ita ce kuma zai yashe maka. Amma sharaɗi shi ne ka yi da niyyar cewa ba za ka ƙara yi ba, kar ka zama mai yaudarar Ubangiji, Allah ba a yaudararsa. Ka tuba kuma ka sake dawowa ka aikata abin da kake aikatawa. Irin waɗannan ba za su ce ba su aikatawa ba. Muna fatan Allah ya zaunar da mu lafiya, Allah ya karɓi ibadojinmu, Allah ya haɗa mu cikin ladan baki ɗaya, kuma ya nuna mana mun samu abin da muke nema na alkhairin duniya da kuma gidan aljanna.
To sai a kasance da mu makon gobe don jin ƙarshen wannan jerin ansoshi game da watan Ramadan. Yanzu a madadin shugaban majalisar Izala Shiyar Abuja Sheikh Ibrahim Muhammad Duguri da ke ansa mana tambayoyin, da Mr. Salaman Abu da ya haɗa mana sautin da injiniyan mu na wannan lokacin, kuma ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai makon gobe.
To madalla, yanzu kuma albarkacin azumin watan Ramadana ga nasihar malamai.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi kamar da muka sani Allah ya kawo mu cikin wannan wata mai alfarma, wata mai girman daraja, wata Ramadan, watan da aka saukar da Alqur'ani a cikin sa wanda ke kunshe da shari'a da kuma ayyuka na alkhairi. Daga cikin ayyuka na alkhairi a cikin wannan wata wanda idan mutum ya bi karantarwar manzo sallallahu alaihi wasallama zai dace da shi, na farko shine hakuri da juriya da kuma kyautatawa. Alal hakika hakuri ya kasu kashi daban-daban. Kashi na farko, duk abin da mutum yake da bukatan aikatawa wanda ya saba wa Allah da manzonsa, to idan mutum yayi hakuri ya kauda kai bai aikata ba, ya kibin son zuciya, to babu shakka zai samu sakamako kyakkyawa ta gidan aljanna. Sa'annan hakuri akan dukkan wata jarrabawa ko cutarwa ko musiba ko bala'i in ta auka wa mutum, to shi ma in yayi hakuri akan wannan, sakamakon sa babban aiki ne, wato ma'ana babban lada zai samu wanda shine gidan aljanna wacce take madaukakiya. Sannan kuma sai hakuri akan ainihin wato yin ibada din ita kanta. Mutum yana da damar yayi duk abin da ya ga dama, amma saboda Allah sai ya zamana yana hakuri wajen wannan aikin. Gashi nan yana da daman cin abinci, yana da daman shan abin sha da duk wata bukata da ake da ita da rana a cikin wannan wata na azumi, amma saboda tsoron Allah sai yayi hakuri ya daure yayi wannan aiki da neman yarda Allah. Saboda haka daga cikin darussa da muke koya a cikin makarantar azumin Ramadana, hakuri yana daga ciki. Sai kuma ainihin wato kyautatawa, mu kyautata tsakaninmu da Allah. Kowa cikin mu yafi kowanne dan uwansa sanin alakar da ke tsakanin shi da mahaliccinsa, dan haka mu gyara wannan alakar tsakaninmu da mahaliccinmu. Sannan kuma mu gyara alaka tsakaninmu da abokan zama, iyalai ne, iyaye ne, ɗan uwa ne, makwabta ne, ko ko duk wanda Allah madaukakin sarki ya hada mu zama da su. Wannan yana daga cikin darussa kyawawa da wannan wata mai alfarma na Ramadana yake karantar da mu. Allah ka sa muna daga cikin bayi waɗanda Allah zai yanta a cikin wannan wata, ya kuma yi mana tukuici da gidan aljanna. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Kafin mu kammala shirin namu ga labarai, amma a takaici.
A takaicen, shugaban Amurka Donald Trump ya umarci jami'an gwamnatin Amurka su fara shirin ƙara haraji kan kusan dukkanin sauran kayayyakin China da ake shigar da su Amurka, waɗanda kuɗinsu ya kai dala biliyan 300 a cewar wakilin Amurka kan batutuwan cinikayya. Yan kabilar Houthi na ƙasar Yemen sun fara janyewa daga tasoshin jirgin ruwa na Hodeida da Salib da Ras Isa, kamar yadda yarjejeniyar zaman lafiya da aka cima ƙarƙashin kulawar Majalisar Ɗinkin Duniya ta tanada. Rundunar sojin Amurka ta shiga ƙara ƙarfin makamanta a gabas ta tsakiya saboda magance barazanar da Amurkar ke fuskanta daga Iran, inda ko a jiya juma'a sai da ta bayyana cewa tana kan tura makami mai kakkaɓo, makami mai linzami, da kuma jirgin ruwa mai ɗauke da na'urar cilla makaman, waɗanda kuma ake amfani da su a kan wato a wajen yakin kan ruwa. Bayan kidaya kashi 99.9 cikin 100 na ƙuri'un da aka kada, jam'iyyar ANC mai mulkin Afirka ta Kudu ta yi galaba kuma tana kan shirin yin shagulgula a yau ɗin nan Asabar, muddin aka tabbatar da sakamakon zaben a hukumance. Za a rantsar da sabuwar gwamnati a ƙarshen watan nan. Dakarun musamman na ƙasar Faransa sun yi nasarar kubutar da wasu 'yan ƙasashen waje hudu da aka yi garkuwa da su a Burkina Faso.
Masu sauraro, an da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, amma idan Allah ya kai mu an jima da misalin ƙarfe 9:30 agogon Najeriya, Niger, kamar da Chadi wato ƙarfe 8:30 kenan agogon Ghana, za mu sake dawowa da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu. Kada ku manta a duk lokacin da kuke so za ku iya sake sauraron wannan shirin da ma waɗanda suka gabata, da ma kallon labarai cikin hotuna da bidiyo a shafukanmu na internet, wato voahausa.com ko sashen hausa.com. Yanzu a madadin Ibrahim Ka'almasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin, da Solomon Abbo da ya haɗa shirin ya kuma ba da umarni, da injiniyanmu na yau Voitech Zanga-Zanga, ni Zahara Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya da kanan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Da fatan za a sha ruwa lafiya.
24 heures sur 24, VOA.